بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واقتفى أثره واتبع سنته إلى يوم الدين. دم وانا مسلمي دم كاتوا وانا مسلاتي البركة مسلاتي بدم مرقائي شيخ مسلمي فضيلة الشيخ الدكتور الشيخ الحسن سعيد أنا من برنين جوس. الله أبنجي متى رحمة يحفظ كما كنتنسا لجوت تنامو كرشا إن أمانا قباتا بسوة الدين المسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأتشيكي يكماتا تزمق ونعنك وننشيني بوضوء إن دعاك تشيكي نيما جناعك na ta masa suna da larabci man takunu umma waladikal mukhtara, wa ya kamata ka zaba a matsayin ta zama uwa ga ƴaƴanka. Gabar zance ta farko ita ce irin yadda kake, irin haka Allah yake maka mu'amala. Ba za ka matsa akan kana so ka samu mace ta gari ta haifa maka ƴaƴa na gari ba sai kai ka zama na gari. Maganganun da Sheikh Ibrahim ya yi a yanzu dangane da mutumin da zai zaɓi aboki na gari, ai ba ka zaɓen aboki na gari sai ka zama na gari. Duk yadda kake so ka yi abota da na gari, na gari ba zai je abota da kai ba sai ya ga kai ka zama irinsa. Don ba za ka samu mace ta gari ba sai ka fara ƙoƙarin zama na gari. Wannan shi ne gaba ta farko. Kar ka ɗauka za ka iya wayo, ka kanta ma ka yi tsiyarka yadda ka so. Ka yi yadda ka ga dama, kuma ka ce Allah zai baka mata irin wadda kake so, ba a haka. Ka yi yadda Allah yake so, sai Allah ya baka abin da kake so. Amma duk wanda ya yi abin da yake so, to ba zai samu abin da yake so ba. Haka Allah Maɗaukakin Sarki ya nuna mana, wato tsari ne na Allah Maɗaukakin Sarki, sunnarsa kenan. Allah ta yi tsarsalat min qabl. Mutane Allah yana jera su ne gwargwadon yadda suke maza da mata iri ɗaya. Innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat har zuwa wadhakirin Allah katiran wadhakirat, maza goma mata goma. Ba a ɗaukan maza tara kuma a ce mata goma, dole maza goma iri ɗaya da matan su iri ɗaya. Al khabithatu lil khabithin والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. بايك ذا أي الله يسا الخبيثات كما تزم للطيبين بعد كم أي وابا ذاك إن كان سوء كتابو ما تتغلي كيكو قرن زمان غري كي سنة إن كان سوء كتابر دزوليا تغلي تو كفارة تندق سما كيك زمان غري ما تك تغلي سيكو حيث زوليا تغلي. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. الله يا البركتشي يا لن النبي آدم يا بيبي تاسو يا البركتشي يا لن النبي نوح يا بيبي تاسو يا البركتشي يا لن النبي إبراهيم يا بيبي تاسو حكي هو يا لن عمران يلا ذرية بعضها من بعض تندق شنشين إن ييشو sai ya zama daga sama zuwa ƙasa duka yana da kyau. Haka Allah yake yi. Mummuna tana haifar da mummuna, kyakkyawa tana fitar da kyakkyawa. Don haka ba a yi wa Allah wayo ta hanyar da kai za ka ɓaci kuma ka so Allah ya baka kyakkyawa. Idan kana so ka samar da nagari, to dole sai ka hai sai ka yi kokarin samun mace ta gari. Bayan kai ka zama na gari, duk yadda ka zama na gari, idan ka auro gurbatacciyar mace, to za ta iya bata maka sai ya zama ba za ka samar da zuriya ta gari ba. Ana so ka yi iya kokarinka tun daga kan tunani har zuwa lokacin da soyayya za ta ɗarsu a zuciyarka, har zuwa lokacin da za ka fara gwagwarmayar nema har zuwa lokacin da za a yi aure ya zama tun daga kan tunaninka akan matar kirki. Ɗaya daga cikin dabara da mutum zai wa kansa wajen gina gaba shine ka sa tunaninka da abin da ke burge ka ya zama mata nagari su suke burge ka. Idan kana da wani quality wanda kake so a rayuwarka, daga cikin qualities din da ake neman mace ko a so ta domin su, ka sa addini ya zama shine primary daga cikin bukatunka, sannan sauran sai su biyo baya. Amma idan ka sa waɗansu bukatu na duniya suka zama su ne primary, sauran sai zama shine secondary ko ma tertiary na addini, to za ka yi asarar da ba za ka yi kuka da kowa ba sai da kanka. Kuma ba dole ba ne a lokacin da kake soyayyar ka yi kukan, ko a lokacin da kake auren ka yi kukan, ta yi sai can gaba kukan ya zo maka, kuma lokacin zai zama wala ta hina mana, lokacin da kuka ba zai maka amfani ba. Mutane da yawa sukan samu matsala a ƴaƴansu, ƴaƴansu zama musu alaƙaƙai. Mutum ya riƙa da na sanin yaya aka yi ya haifi wani, gashi ya riga ya makara wani, ya riga ya zama wani, bai isa ya mai da shi ciki ba, kuma bai isa ma ya raba shi da duniyar ba, yaron ya zama masa barazana a rayuwarsa. Me yasa a walan ma asabatkum musibatun kada asabtum mislaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum, kai ka jawo kanka tun a baya lokacin da ya kamata ka canza, baka canza ba, yanzu kuma ba za ka iya canzawa ba. Mutum zai haifi yaro ya zama ɗan ƙwaya, ta ga yana da na sanin haihuwar wannan yaron. Mutum zai haifi mace ta zamo bala'in da ta zamo masa alaƙaƙai, inda baya so a rinƙa jingina wannan yarinyar da shi. In ya tashi kuka sai ya rinƙa kuka a kan uwar ce ta sakalta ta. Wa ya kawo uwar da ta sakalta ta? Sannan da ka kawo ta kaga cewa ba za ta iya ba, me yasa ta mata cikin da ta haifi ɗan? Gara ka rabu da mace kwata-kwata bayan ka auro ta, a kan ka barta ta haifa maka yarinyar da za ta zamo maka alaƙaƙai a duniya. To ko idan har ka san wannan matar ta yiwu ka rabu da ita a kan munanan kwalitin ɗinta, gara tun farko ba ka neme ta ba. In ko ka san wannan, in ka neme ta ka yi asara, to tun farko ma da kar ka fara son irinsu. To tun a yanzu ya kamata ka yi setting wa kanka objective a kan wata irin mace ce ya kamata ka ji kana so. Duk mutum mai jari in ya samu kuɗi yana so ya fara kasuwanci, za ga yana zama wato very careful, very cautious a kan ta ina zai sa kuɗinsa don kar ya yi asara. Yanzu don Allah da kuɗi da mutum, wanne ya fi daraja a wurinka? Ya kamata mutum ya zama tun a farko kafin ya yi aure ya tsaya ya rinƙa bin diddigi a kan duk matar da za ka aura, ya zama sai ka yi tan kaɗai da rairaya sosai. Ba kawai kowace irin galahanga za ka iya aura ba, saboda aure yana da girman da ta hanyarsa ne ake iya sama wa duniya waɗansu sabbin citizen. Yanzu ka kawo wa duniya mutumin da zai zamo mata masifa, ai kai kanka ka san za ka zargi kanka akan baka kyauta wa duniya ba, ballanta na kai kanka. Don haka dole ne duk mutumin da zai aure ya tsaya ya dubi wacce irin mace zai aura. In kana so ka zaɓa wa ƴaƴanka matar da ta dace a harkar lahira da harkar duniya, to ka zaɓi macen da take da abubuwa guda biyar. Abu na farko addini, shine ta zama mutadayyina. Abu na biyu shine alkhuluq, shine ta zama saliha. Abu na uku shine ta zama aqila, mai hankali, mai iya tunani, mai ƙwaƙwalwa, mai amfani da ƙwaƙwalwar tata. Abu na huɗu shine ta zama murabbiya, wadda za ta iya tarbiya ne. ba wadda za ta iya tarbiyyar kanta ita kanta ba, za ta kuma iya tarbiya wa wani. Sannan abu na biyar shi ne ta zama wadudun walud, wadda ta san tsadar soyayya kuma za ta iya samar da yaron da ake nema. Waɗannan siffofi guda biyar idan ka same su, to ina baka tabbacin lamunin cewa za ka samu yaro nagari fiye da kai kanka in Allah ya yarda. Saboda zai yi wahala a ce waɗannan abubuwa irinsu babanka ya yi amfani da su kafin ya same ka, to kai yanzu in ka yi amfani da su za ka samar da yaron da ya fi ka komin nagartarka in Allah ya yarda. Abu na farko shi ne ta zama za ta bi, ta zama mai addini. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Abu Huraira cewa mutane suna son mata su aure su saboda abubuwa guda hudu. Duk wanda yake son mace zaka samu dalilin son ta ya koma ɗaya daga cikin waɗannan, ko da ba don shi bane bai ciki, to zaka samu yana da alaka da waɗannan. Mutane suna auren mace saboda kyanta, shine na farko. Mutane suna auren mace saboda dukiyarta. Mutane suna auren mace saboda yanayinta, li hasabiha, hasabiha ba shine danginta ba, shine yanayinta, ma hasabuha yaya take ita. Sannan abu na ƙarshe shine ga addininta, wanda ake aurenta saboda kyau shine galibin mutane, shine the physical structure. Yana son mai kaza mai kaza, nan da faɗi, nan ya tsuke, nan ya kumbura, nan ya fito, nan ya koma. Shine abinda mutum yake dubawa, sai kala da launi da haske da ƙyalli da sauransu. Waɗannan abubuwa ne na zahiri. Abu na biyu shine galibin mutane abinda ke jan su shine a ce tana da kuɗi, ko kuɗinta ko kuɗin iyayenta ko kuɗin da mijinta ya mutu ya bari. Abu na uku wanda ke sa mutane su aura shine yanayin mace, yanayinta shine mai take da shi ita kanta, tana da ilimi, tana da dangantaka, tana da popularity, tana tashe a zamaninsu. Ana fahimta, a matar sawa a gaban mota ce, ka san akwai wanda za a sa ta a gaban mota ba wajen kyanta ba ne, tana da aji a matsayin yar birni ce. Wannan shi ne alhaka, shi ne ita yaya take. Sauran abubuwan da ake faɗa baiwa ce da za ta iya samu, ba dole sai ita ta nema ba, amma hasab ita da kanta ce ta samar wa kanta wannan abu, shi ne hasab. To sai kuma saboda addini, to Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ke fadfar bi dhati dini talibat yada, kai kokarin neman ma'abociyar addini hannunka ya taɓa ƙasa. Wasu malamai suka ce wannan talibat yada ka Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa akan akasi ne, kamar yadda ake karin magana ne ta ce wane ya sha kwana, mai ma dan wane ya sha kwana, ashe duk kun gane, amma kwana ya sha da gaske, ka san bai sha kwana ba. Na ja layi tsakanina da wane, ka ja ne da gaske layi, ka ja mai kai ka yanke alaƙa tsakaninka da shi. Wannan shi ne taribati a daka, hannunka zai taɓa ƙasa, yana nufi za ka yi babbar riba. Wasu kuma suka ce taribati a daka ala aqdihi, ba nan ta taribati a daka idza lam ta'khudh, ko kuma idza lam tadhfar bi dhati din, idan baka ɗauki ma'abociyar addini ba hannunka zai taɓa ƙasa, za ka yi mummunar asara. Yanzu dai kun fahimci wannan. A takaice kawai abinda zan tambaya a nan shi ne, ka ga mace kai kana son kyakkyawa, wannan hadisin ya nuna kar a auri kyakkyawa sai mai addini? Ka ga mace tana da jari kana son mai kuɗi, wannan hadisin ya nuna kar ka auri mai kuɗi sai mai addini? Ka ga mace tana da aji li hasabiha, wannan hadisi ya hana ka auren mace babbar yarinya? Saboda dalilin addini, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana ka ba, ya ce maka ne fazfar bi zati din amma bai hana ka wadancan ba idan ka gama ce kai kana so yanzu bisa ga wannan hadisi da na faɗa kana so kai aure farkon abin da zaka fara nema a jikin mace ko a cikin qualities dinta don ka aura in dai kun gane karatun nan shine kai kana son kyakkyawa bari mu dauki wannan misali kuma amma kana son mai addini a kyakkyawa in ka zo bincika wanne zaka fara dubawa zaka fara bincike akan addinin ta ko zaka fara bincike akan kyanta kyan zaka fara dubawa ka ga ya maka kafin ka zo addini ko zaka fara duba addini in ka ga ya maka kafin ka dubi kyau wanne ake fara duba ashe kun gane karatu kyan ya kamata ka fara dubawa kafin addini ba addini zaka fara dubawa ba in ka gane fikin idan ka fara duba addini sai ka samu taci tana da addini ga karatun alqur'ani ga muryan kalilul kutsari karshen qur'ani kenan ga kuma abinda amma sai ka zo ka gabata da kyau zaka aura in ka fasa shawarar waye shawarar manzon Allah ka fasa kuma yanzu a ce wannan candidate din manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam ya ce fazfar biha sai kai watsi da ita kai watsi da shawarar wa manzon Allah amma ka fara neman nakan kai kyau kake so sai ka duba ta kake kyawa ce to kar ka fara so sai ka fara binciken addini in ka bincika sai kaga tana da addini sai ka zaba sai ya zama kaci naka kuma kaci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kaga ta ci naka amma sai kaga ta fadi a na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kai watsi da ita watsi da ra'ayin wa kai ra'ayin kanka kun gane karatun ba kai za ku fara duba ku duba me a kai fa idan kai kokarin binciken mace ka samu mace mai addini to barin ga muku ribar da zaka samu ribar da zaka samu ita ce irin ribar da gidajen annabawa mafiya daraja suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cikin hadisin Bukhari da Muslim yace kamala minar rijali kathir wa lam yakmul minan nisa'i illa asiyatu imra'atu fir'aun wa maryamu bintu imran wa fadlu aisha ala sa'iri nisa' ka fadli sariri ala sa'iri ta'am wannan hadisi mutafaqun alayhi alwaya imam at-tirmidhi ita kuma daga Anas dan Malik wancan abu Musa al-Ash'ari ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace hasbuka min nisa'il alamina daga cikin matan duniya gaba daya baka da kamar yajiro sai yace Maryamu bintu Imran wa Khadijatu bintu Khuwailid wa Fatimatu bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa Asiyatu imra'atu Fir'aun yace duk duniya ba kamar mata guda hudu mace ta farko ita ce Maryamu mahaifiyar Annabi Isa alayhi masallam mace ta biyu ita ce Khadijatu bintu Khuwailid uwar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mace ta uku ita ce Fatimatu bintu Muhammad babba ɗar babba Allah ya kare yarda gare ta sannan mace ta hudu ita ce Asiyatu imra'atu Fir'aun matar Fir'aun a Asiya waɗannan mata guda hudu manzon Allah yake ba a taɓa yin mace irin su ba mace ta farko ita ce Maryamu bintu Imran Maryam bintu Imran me ya ɗaukaka ta a wurin Allah addini darajar ta ta sa ɗaukakar ta ta addini sai ta shafi ɗanta sai ta haifi yaron da yake ɗaya daga cikin mafiya albarkar abinda Allah ya taɓa halitta a duniya shine Isa ɗan Maryam Abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu wa ruhuhu alqaha ila Maryam mace ta biyu ita ce Asiyatu matar Fir'auna imanin ta da tsoron Allah ta sai ya shafi annabi Musa alaihi salam wanda ya girma a karkashin ta a gidanta duk da ba ita ta haife shi ba amma nagartarta sai ta yi tasiri akan tarbiyar ta domin a gidan Fir'auna ya girma amma ba a hannun Fir'auna ba a hannun ita wannan matar sannan mace ta uku ita ce Khadijatu bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Khadijatu bintu Khuwayri matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayin an fade ta kaga ta kuru gus magana ta kare wajen nagarta ita ta haifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ƴaƴanta guda shidda wanda daga ciki har da Fatimatu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa ta daga ciki ita ce Fatimatu bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita kuma ta haifi al-Hasanain al-Hasan da al-Husayn kasan wane ne al-Hasan da al-Husayn albarkar darajarta da matsayinta da addinin ta shi suka gada ba kawai sun yi gadon gida bane gadon gida zalla wanda ba albarka ba a gadon ta ba a gadon ta sai in mutum ya zama shi yana da albarka kawai don gidan ku gidan wane baya ta ya zama mutum yana da nagarta ko albarka sai in masu albarka ne suka haife shi ba abin da ke kawo albarka ko kaman tsoron Allah wannan al-Hasan din ba gare ta yana yaro dan shekara 6 saboda babban abin da ya gada a gidansu da gidan kakansa shine tsoron Allah kakansa ya ce ana atqakum lillahi wa akhshakum lahu duk duniya ba wanda yafi ni tsoron Allah to wannan abin ƙarta ta gada kuma jikan ma ya gada tun yana dan shekara 6 mahaifiyarsa tana girki ta sa wuta ta sa itace tana girki sai ta ganshi a gefe yana kuka tace ma yuki me yasa kake kuka kuma dan yaro yunwa kishin ruwa tace ba ko da tace me ya faru yace na ga kina kunna wuta ne tace me a cikin wuta yace gani nayi sai ki kawo manya-manyan gumagumai in za ki kunna sai kika ta ɗan ƙananan a ƙasa sannan sai ki kawo manyan sai ki ɗora a sama shi yasa nake jin tsoron karfan an je lahira mu ɗan ƙanana Allah ya fara samu kafin ya kawo manya ya ɗora ɗan shekara nawa a ina ya gaji wannan in ɗan shekara 6 ya fara haka ran da ya kai shekara 60 an ƙara zero a kai da zai zamo don haka nagarta tun daga farko ake fara ta wannan shine amfanin samo mace mai addini don haka ka yi ƙoƙari ya zama duk qualities ɗin da kake so ba a hana ka ba amma qualities da zai zama primary a wurinka shine ya zama kana da addini wace ce mai addini ita ce wadda take kula da fadilai wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alayhi tana wasa da sallah ba ta son karatun addini ba ta son magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta son kallo ko sauraron wa'azi ba ta to wannan ita ce wadda ba ta da alaka da addini ka rabu da ita Allah madaukakin sarki yana son ya ga gida ya tashi akan addini na uba da addini na uwa innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi Allah ya ce da uwa da uban da dan gaba ɗayan su zuriya ce ta albarka dukkan suna rike rike ne rikekeniya suke akan alkhairi sifa ta biyu da zaka duba a wurin mace idan kana so ka samar wa ƴaƴanka uwa ta gari shine ka samo mace ta gari mace ta gari ita ce mace da take da al-akhlaqul karima dabi'u masu kyau akwai bambanci tsakanin addini da dabi'u akwai mutumin da yake da addini sosai da tsayawa da qiyamul layli amma in kai mu'amala da shi ba za ka so zama da shi ba yana da kaushin hali sannan baya da kirki sannan akwai mai addini amma baya kyauta akwai mai addini amma mugu ne akwai mai addini amma mai saurin fushi ne baya da haƙuri duk waɗannan siffofin a samu mutum yana da su siffar shaja'a siffar karam siffar sidik siffar amana dukkan waɗannan akhlaq ne su addini yana iya damuwa a ce babu su shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace in ka zo aure to ka nemi ku aurar da yarku ga waɗanda yake idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu ku nemi wanda addinin sa inda addini kadai ya isa da sai ke man tardawna dinahu to kai ma a wajen mace haka ne shi yasa Allah madaukakin sarki yace matar da ake so ka samu fasalihat qanitatun hafizatun lilghaibi bima hafiz Allah mace ta gari wanda take da kyakkyawar dabi'u ita ce macen da ta iya mu'amala da kai ta iya kuma mu'amala da wasu akwai macen da ta iya mu'amala da kai kadai amma ba ta iya da wasu ba ko da tana da addini ba ta da kyakkyawar zama da makwabta tana daga maka hankali akan makwabta amma kai za ta maka biyayya kamar ta maka sujjada sannan ita za ta yi kirki wa kowa amma ban da iyayenka sannan ita za ta tashi ta maka abinci ta maka hidima amma in ka yi baki ba ruwanta da su ba ta so ta yi wannan a gaban baki za ta iya baka kunya wannan mace ta gari ce amma tana da addini akwai sallah akwai qiyamul layli da azumin litinin da alamin wannan karka aure ta macen da take da kirki wa wasu kuma ba ta maka ita ma mace banza ce akwai irinta ran da akwai baki kana mata wani abu ta ce kai wani wallahi bai da kirki wannan matar ta tsara ta yaka har ran ta kiza ba a gaban iyayen ka sallah sallah amma wallahi in ka koma in dare yayi salan ma canda alaikal lai kai kanka wallahi kai ka san me ka gani akwai irin waɗannan matan amma in tsakanin ta da wani ne wallahi ba za ta taba yadda a ci ta ba to macen da za ta hada duka biyu dabi'u masu kyau gare ka dabi'u masu kyau ga ƴaƴanka waɗanda ba ita ta haifa ba ballantana nata dabi'u masu kyau ga kishiyarta wanda ita ma matarka ce domin duk yadda aka yi tunda matarka ce duk yadda kake son ta in ta munana wa wancan sai ta rage matsayinta a wurinka kuma za a samu mai addini sosai amma kishinta yayi tsananin da ba ta so ta ga kishiyarta haka ne to mace mai dabi'u ana iya gane haka ta hanyar binciken a lokacin da kake neman ta da kuma wajen bincikenka akan yaya take kana iya gane mace tana da kirki wa wasu ta yadda in kuka in ka je zuwa zance sai kuka je da abokinka ya kaga ta yi sannan kuma daga baya wani dalili ya sa abokinka ya kira ta a waya ya ta yi duk irin wannan suna sa abinda za ka iya gane sannan kuna zance in kana da mata ka yi labari akan matarka a gabanta ko matarka ta kira waya ka kira ka gaya mata kalmomi masu tsada na soyayya ka gaya za ta yi da irin haka ne ake gane macen da take da kinki wa waɗansu kuna fahimta sannan kuna tare da ita ka yi hikima haka kawai ka ji kirin sai ka ɗauka ka ce baba na yana kira na sai ka haka ka ce za ka tafi ka ce haba ka tsaya mana buɗan ƙara ya to kaga wannan ka gane cewa kai take so ba ta girmama iyayenka tana so ta raba ta da su sannan kana nan ka yi dabara ka ce wata kawai ta kira ka ta ce yaron ka wane yanzu ya faɗi a rami ƙafarsa tana jini ka gaya za ka damu kuna gane irin wannan to da dabara za ka iya gane yaya mace take da kirki ga waɗansu sannan ya take kirki gare ka sannan kana daga cikin dabarar da za ka iya gane kai yaya take son ka ya ta ɗauke ka ta yadda kana nan za ka sa wani shi kuma abokinka ne ya shiga babban riga ya karɓo aron mota ya zo ya sallama ya same ku kuna tare ya ce ajiya da Allah ina son ɗan magana da ke haka ina jira ya sa turare fiye da naka kai kuma ranar ka zo wani iri haka sallah sallah ya zo ya ce da Allah ina da magana da ke yanzu zan tafi ina zan wuce airport ne in kin dan abin nan kula ki dan ban biki biyu sai ga ya za ki ya ni uwar ka take ka ce mata kai haka da kabanka ka ce ni kuma saura mun awa biyu ta ce to kai ka zan annabi har da jin mu ba ko ka ga daga nan ka fara gane ta sai to ka as-saliha hadisi ya tabbata cewa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Huraira riwayar Imam Ahmad kuma Albani ya inganta cikin silsila an tambaye aka tambaye shi aka ce ayyun nisa'i khair wata mace ce tafi alkhairi a wajen nagarta yace allati
tasubuhu idza nazara ilayha, matar da zata burge ka idan ka kalle ta, ba ranar da zaka aure ta ko ranar da ake buki ko lokacin da take amarya ko kafin ayi aure ba, gaba ɗaya rayuwar ta kullum tana kokarin gyara kanta ta yanda in ka ganta zaka ji ta burge ka. Kawo nan babban aiki. Wa tuti'uhu idza amara, idan ya umurce ta zata yi biyayya. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wala fi malihi bima yakra, sannan ba za ta saba mata ta yi abin da ba daidai ba a kan kanta ita, ba za ta yi shigar da ba ta dace ba, ba za ta je inda bai dace ba, ba za ta yi magana da wanda bai dace ba, ba za ta yi alaka da wanda bai dace ba, kuma a kan dukiyarka ba za ta yi abin da bai dace ba. Dole sai ka yi ƙoƙarin gane duk wannan ba, Allah gafarta. Ana iya gane haka daga gare ta ko daga yayan mahaifiyarta take, da annal irta da sa, saboda ana gadon hali. Mace ta hudu ko siffa ta hudu daga cikin siffofin da zaka yi la'akari da shi shine ta zama aqilatun zakiyya, ta zama tana da hankali kuma tana da kwakwalwa. Bance sai mai ilimi ba, don in ka ce haka to za ka yi wahalar samu, kai ma bance dole sai ka zama mai ilimi ba, amma ka samu mace da take kwakwalwarta tana ja. Ana iya gane wannan cikin magana da mace kawai, za ka iya fahimtar cewa wannan tana da hankali, tana da fahimta. Ka binciki yaya kuma performance ɗin take a makaranta, ko makaranta addini ko makaranta ta zamani. Idan kaga tana da basira, tana da baiwa, to wannan abun yana tasiri akan ɗan da zaka haifa. Saboda galibi yaro a wajen kwakwalwa ya fi gado mahaifiyarsa sama da yanda zai gaji mahaifinsa. Akwai wani sanadari da ake ce microbiome. Wannan sanadarin ana samun sa ne a cikin nonon uwa, wanda yake yana daga cikin sinadarai da suke gina kwakwalwa. To kuma ana samun abin da ke haifar da bunƙasa shi daga cikin nonon uwa, shi yasa yaron da take shayarwar nan, da Allah yake yurdina auladahunna hawlayn kamilayn, ana so mace ta dade tana shayar da yaro. Idan tana da irin wannan basirar, idan mace doluwa ce, to ana so a samu zakakura sai a bata ta shayar maka da ɗan, saboda kar yaron ya sha nonon doluwa, ko da matanka ta zama doluwa yanzu kar ka sake ka. Amma wannan al'adar da kuka sani ta Larabawa a da, tana da matukar amfani wallahi. Sai ka samu mutum wanda matarsa take da zakakuranci, sai ka neme shi ka ce, dama Allah ya ce wa in ta'atartum fatatrudi'u lahu ukhra, a samu wata sai ka biya da kuɗi sai ta shayar maka da wannan yaro, saboda a cikin nonon uwa akan iya shan basira da take shiga kwakwalwa. Don haka ka yi kokari tun a farko ka nemi mace mai kwakwalwa mai basira, yana tasiri kwarai da gaske akan ɗan da zaka haifa. Kuma wallahi mun ga mata da yawa da zaka ga an haifi yarinya ko yaro, ya zo shi ba extra lesson ake masa ba, ba makaranta mai tsada aka tashi ba, amma sai ka ga yana ta bala'i a kai shi cikin waɗanda aka kashe musu dubbai ko miliyoyi akan karatu ya je ya buje su. Sai ka duba ka ga uwar yaron kuma ko ABCD ba ta iya ba, ko alifun ba'un ba ta sani ba. To basira da zaka'i da hankali ba dole sai a karatu ake gane shi ba. Kuna fahimta da kyau? Mace in tana da basira ana iya gane ta, ana iya gane wannan basirar ta hanyar ka tambaye ta shawari, ko ka ba ta matsala ka ce me ya shawara, ya za a yi a warware. Ko kuma idan zaka'i ne irin na lissafi, ka ce mata ni ya za a yi ne kam, matata ta cika abin nan, ta ce mun in ba ta matsalolinta duka ba su wuce maganin yara, ta ce ana bukatar 2,800 maganar za a sai abin nan da za ta je a kai gidan kanwar matata ta haifu, shi kuma ta ce tana bukatar 4,200, wancan kuma za a sai kayan abinci, ta ce bai wuce naira 4,935 ba, wannan kuma kaza, sai ka gama hada mata sai ta ce maka oh ai ne safin 17,230. To irin wannan matar akwai irin su a kauye ko akwai irin su a birni, akwai irin su a ko'ina, yi kokari ka nemo irin ta a gidanka sai yayi tasiri akan ƴaƴanka. Za ku ga irin yaron nan wallahi da mahaifiyarsa za ta haife shi, iyayensa ba su da komai a kawo maka, musamman mu malaman Islamiya, sai ga an kawo maka yaro sai ka rasa ya akai wannan yaro ya zai wuce duk ɗan uwansa a haddar Qur'ani, an ba su tare bai sha wahala ba, bai yi niƙa ba, gashi ta zauna tilawa, kuma uwarka ba ta haddace ba, ubansa bai haddace ba, za ka samu irin wannan zaka'in ne uwar take da shi, ita ba kai ta Islamiya ba ne, sai Allah ya tara na uwar sai a zo a ba yaro. Ana fahimta ko? Don haka mace da take da basira, ka yi ƙoƙari ka neme ta, zai taimaka a wajen ƴaƴan da za ka haifa. Sannan siffa ta gaba ita ce ka samo mace da za ta zama murabbiya, mace da ta iya tarbiya. Don akwai mace da tana da duk wannan nan, amma ka ga wannan qualities ne nata ita, amma ya za ta yi ta gina ɗan ya zama wani abu ita ba ta sani ba. To kai ƙoƙari ka samu matar da za ta iya samar da irinta ko wanda ya fi ta. Ita ce mace da take so, za ka ga daga ta haihu sai ka ga duk hankalinta yana damuwa akan mai ɗanta zai zamo tun yaro yana da shi. Sai ka ga ta fi uban ma damuwa akan kariyar yaro. Sannan kuma za ka ga tana damuwa akan yaron ya yi addini sama da yadda ita take yin addini. In za ta yi iya za ta ɓuya, ko in za ku wani sharholiyar ku kai da ita, za ta so kar yaron ta ya gani, saboda tana so ɗan shi ya zama daban da ku, ko da ku lalatattu ne, wannan mata ce. Sannan kuma tana damuwa da abin da ya shafi tarbiyyar yaron ta gangan ciki. Tarbiyya dama guda uku ce, tarbiyatul badaniyya, akwai kuma a tarbiyatul akhlaqiyya, ko kuma a tarbiyatu addiniya, ko kuma a tarbiyatu ilmiya. Ita tarbiya ta gangan jiki ita ce wadda ta zama wajibi akan iyaye tun daga lokacin da aka haifi yaro. Ita uwa wal walidatu yurdina, shayar da yaro yana cikin tarbiyar da za ta gina gangan jikinsa. Shi ma a lokacin wa alal mauludi lahu rizquhunna, shi ya kawo ta ci ita kuma ta ba yaro. Haka kowa ya yi kenan. Wannan ita ce tarbiya ta gina gangan jikin. Sai Allah ya ce rizquhunna, abinda yaron zai ci, wa kiswatuhunna, da tufafin da zai sa da shi da uwar, ko a ba uwar by extension ana yi wa yaron ne. To uwar da ta damu da yaron ta, kar ya ji yunwa, kar ya ji kishiruwa, kar ya ji rauni, kuna fahimta? Wannan yana daga cikin abin da yake da muhimmanci akan tarbiyyar yaro. Ba za ta bar yaro ya zauna a bayan gida yana kuka, mama na gama, mama na gama. Ai, akwai irin wannan yaro ko yana na akan ko har yaro shi ba ya fara warin kashin, ba ta je ta daga shi ba. Wannan matar ba matar da ta dace da tarbiyyar yaro da shi. Matar da ba za ta bar ɗanta ya je ya taɓa wuta, ko ya taɓa shokin, ko ya taɓa. Galibin mutane za ka suna faɗa da matansu akan dan Allah, yanzu Allah ya ɗora maka haddar kula da yaro, ina zai taɓa, ina. Wannan ba haƙƙinka ba ne, tun da kana gida yaron yana nan, ai wannan haƙƙinka ne. Ba wani complain da mace za ta iya bayarwa akan ta bar yaro ya taɓa shokin, ko yaro ya je ya taɓa wuta, ko yaro ya yi wane ne, ko ta bar abu akan risho, ko tana nuna ba, ko tana bari tana ajiye abu mai zafi a kusa da inda yaro zai taɓa. Ba ta wani complain din da za ta bayar akan wannan. Dole ne uwa ta mai da hankali akan maganar kiyaye lafiyar yaro da kuma ƙoƙarin ba shi abin da yake buƙata. Yanzu daga yaro ba riga a cikin sanyi har ya iya kamuwa da pneumonia, wannan ba saka ci ba ne. Kaga yaro bai ci abinci ba saboda ba ta gama da wuri ba. Ai, yawanci gama abinci a wurin mace in tana da hankali ba don mijin da zai zo ya ci ko don ita ba ne. Yaro yana buƙatar cin abinci akai-akai daga lokaci zuwa lokaci, ba kamar ubanta ba. Sannan ta zauna tana hira tana kallo, kuma ta bar yaran a wurin. Yara suna buƙatar bacci awoyi sama da na babba. Don haka ta matsa da ƴaƴanta ta kai su su je su kwanta, ta matsa su je su kwanta kafin ta dawo ta yi kallonta, in ita za ta yi hankalinsu da ƙwaƙwalwarsu ba daidai take da ta yara ba. Amma duk wanda za ta zauna tana kallo, ana waƙa, ana waye, kuma tana yi tare da yaran, wannan ai ba ta san tarbiyya. Ana fahimta da kyau? Don haka dole ne ya zama ka yi ƙoƙarin gano matar da take da iya yin tarbiyya, tarbiyyar gangan jiki ta yaro. Sannan sai kuma tarbiyya
ta kokalwar ta shine damuwa da maganar ilimin ka ya je makarantar boko ya dawo da karba ya baka idan ba din abin da ta iya ne ta taya shi zaunar kai assignment ɗinka sannan kuma makarantar islamiya ya je bai ka koya bai ka iya irin waɗannan abubuwa dukan su suna da matukar muhimmanci kuma a wurin uwa ake samu su uba ba zai iya wannan uba dai na sai je ya dauko yaro makaranta kan ne ya kai shi makaranta amma a ce zai iya kowane lokaci ya bibiyi yaron saboda ai ta fi zama da wato yaron sama da yadda uban yake zama da yaron don haka yana da kyau mutum ya kula da macen da za ta iya taimaka masa wajen tarbiya wa yaro tarbiya ilmiya tarbiya ta ilimin yaro don haɓaka kwakwalwarsa kuma a kowane ɓangare sannan yana daga ciki kuma ta taimaka wajen tarbiya yaro tarbiya akhlaqiyya a wurin uwa ya kamata ka koyi gaisuwa ko a wurin baba a wurin uwa ya kamata ka koyi wannan a wurin uwa ya kamata ka koyi yaya ake zuwa aiki ko a wurin baba a wurin uwa ya kamata ka koyi wannan iya magana da iya yare a wurin aiki ya kamata ina wannan duk wannan uwa ya kamata yara da yawa zaka ga sun tashi yanzu Hausar da muke yi sai ka ga basu iya ta ba amma uwa ce bata damu ta gyara ma yaro ba kuma yaro din da kaga gani yana da hankalin da in aka gyara masa sai aka gyara masa gobe ya gauna ke sai ka ji ya ce mama ke ni ban gaya ba gashi yanzu abin da kake fara na kalle shi amma da yace na gan shi irin wannan ita ya kamata ta gyara masa to haka ban yaje makaranta aka masa akan larabci ta yi kokari tunda mun faɗi siffofin ta a baya ka gano ta dan iya larabci kada ita ma ta je islamiya to ko ita ba ta je ba za ta damu akan menene yayi daidai menene ba yayi ba zan ba da misali guda biyu akan abin da ya shafi tarbiya ta ilimi kana daukan misali da yadda uwa take iya tasiri al-Imam Shafi'i mahaifinsa ya rasu tun yana karami mahaifiyar ta ita ce ta rike shi ya girma a hannunta kuma wallahi ita ce take biyan kuɗi da kanta kuɗin da za ta sai abubuwa mai tsada da za ta samu ta sa saboda an barka da maraya tana so wannan yaron ya zama wani abu ita ta taya shi tun yana ɗan ƙanƙani makarantar da ake karatu sai an kai kuɗin sadaka na malam kafin ake iya karatu a ƙara maka sai ta yi kokari ta nemo kuɗi ta hana kanta abin da za ta ci sai ta ba yaro ta ce ka je ka biya kai ka ya ce jama'atul qur'ana wa ana ibn sittini na gama hadda qur'ani ina dan shekara 6 ta zo ta taimaka masa ce ka fara hadda hadisai ya fara hadda lokacin muwaffa in an rubuta ta kun san da hannu ake kwafa kamar yadda ake rubuta qur'ani to an kawo kofi ta tara kuɗi da ƙyar ta tsaya lokacin ya iya haɗa baki tun da ya yi ƙur'ani ta ce zaura ka haddace ya ce wa jama'atu al-muwatta wa ana ibn 10 sinin yana ɗan shekara 10 ya haddace muwatta daga baya ta nema mata alfarma ta ce a kai shi madina wurin imamu malik an kai shi wurin imamu malik yana ɗan shekara 15 da aka kai wajen Haruna Rashid sai gan shi sai aka ce ai jikan manzon Allah ne don ɗan ahlul baiti ne hashimi ne sai karfe shi da karfe ce wannan ɗan gidan mu sai karfe shi sai je gidan imamu malik sai je kwankwasa imamu malik shi kuma dama yana da lokacin fita in ba wannan lokacin ka zo ba zai fito ba aka ce khalifa yana sallama ka ce to ai in karatu yake so ya san majalisi in kuma ni yake son gani bai sanar da ni zai zo ba shi ya kamata ya neme ni in je in official tunda shi shugaba ne tun da kaga ya zo karatu yake nema kuma ya san majalisi inda ake karatu sai aka ce kai hakuri ka zo ba karatu ba ne kuma ba umarni ba ne sai Imam Malik ya fito ba lokacin da ya fara fitowa yana zuwa sai gan shi yana zaune akan doki da kuma Imam Shafi'i a gabansa akan doki Imam Malik kuma yana da firasa ilimi irin na tsinkayar abu ka gane tun ba a maka bayani ba yana fitowa kawai ya hango yaro sai ce inna fika la sha'nan ya ce za a yi wani abu da kai sai ya cafko shi ya sauko da shi sai ya ce sai an jima
kawai sai shiga da shi gida. Ita ce ashe ma ka gane labari. Ya bashi daki, ya bashi gurin zama. Sai ya bashi lokaci ya ce to da ranar bukan cike ba ka zan baka lokacin da suka zauna daga kan bayan bayan sallar ishaki. Yace me ka haddace? Yace me ka iya? Yace Qur'ani kamar gaba baka. Ci to ba shi za mu yi ba an. Haddace fa yace duk wannan kana haddace. Sai ce to fara. Ya fara. Daya, daya yana ce masa zibiya fata, kara mun dan daure yana cin jinjidi amma yana daurewa kafin asuba ya sauke wanda gaba daya. Don Allah waye gina shi zama haka? Mike. To wannan tasirin na abin da Imam Shafi'i ya samu shine irin abin da shi kansa Imam Malik ya samu. To da mahaifiyar sunanta Aliya. Tun lokacin yana dan karami lokacin Rabi'a ibnu Abi Abdurrahman Farhu babban malami na hadisi da fiqhu a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine babban malami da ake ji da shi sai ta masa rawani sai ta ce je ka zauna a makarantar Rabi'a tace khudh min adabihi wa samtihi ka je ka koyo ladabi yana dan shekara 7 sai a bashi littafi a bashi sanda ya rike a mata rawani kaga ai yaro yana so ya ga irin annuna shi malami tun yana karamin da sai ce sai zauna a muri a gefe dan karamin yaro ne ba wanda ya damu da shi in ya dawo sai ta masa inda me ka koyo ce ka na koyo wanda malami yake nitsuwa an yi tambaya na koyo wanda malam baya yadda da indiscipline in kai magana banza zai ce a kore ka na gano yanda dalibai suke ladabi in za su yi magana gaban malam na gano yanda malam yake mu'amala in manya sun zo da kuma kananan almajirai ina suke na gano irin abin da take ce koya ce har ya kai lokacin da tace ta ga yanzu yayi wayo sai ta ce mishi yanzu ka kai iya abin da nake so na ladabi wa hal akhadta min ilmihi shay'an a ilmi fa akwai abin da ka samu da duk ba ta tambaye shi hadisin me haddace ita ladabin take so ya koya sai zama Imam Malik yana daga cikin waɗanda ake buga misali akan su wajen discipline a cikin malamai cikin magabata ta tarbiyar waye to kaga dabi'u daga wurin uwa ilmi ma daga wurin uwa sai gabar zance ta karshe ita ce in za ka samar wa yaron ka uwa ka samo matar da kake son ka kake son ta ka samo matar da ta iya soyayya ko da tana son ka ta iya soyayya to akwai wanda tana son ka amma ba ta iya soyayya ba sannan ta zama alwalud za ta iya samar da yaro wannan shawara ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Anas tazawwajul waludan walud in za ku yi aure ku rinka auren matan da suka iya soyayya kuma suke son karka auri mace ta dole duk matan da ba ta son ka hakura wallahi ina yawan bayar da wannan shawara mutane da yawa suna bin abin da ransu yake so sai ce shi sai ya auri wance kana ce hakura sai ce zai hakura sai tuna ka yanzu zai bar wannan karan hanci sai zai bar wannan shi ne abin da yake zuwa wallahi wannan shi ne ai wallahi duk matar da take ba ta san ka wallahi ta like ka dauri ka ji ba ka san ka duk matar da take ba kai ba to ka ji ita ma ba ta yi ba saboda illa za ka zo ka samu a gidanka wallahi kuma sai ya shafi ƴaƴanka wata mace ta yi ƴaƴa sama da 10 nake ce mata yanzu don Allah baiwar Allah yanzu ƴaƴanki da kin matsa akan sai kin bar gidan yanzu ba ta jin tausayin ƴaƴanki in kika tafi duk abin da kike yi nan kishiyoyin da kike gani wa su zo su rike kuma ya ta ce wallahi kin wata kungi wallahi ban tabu da su ba nace la ke kina uwa din ta ce wallahi tallahi ba na son su kamar yadda ba na son baban su ta ce ni dai kawai Allah ya hake ni dole nake musu ta ce ina irin zafin da ake ji na uwa ta ce wallahi ba na ci so da inda gan su na tuna dole aka tsani na zo baban su ya ban su in ji ba na so su uwa ba wannan magana ta ban mamaki kuma wallahi tana nan da ranta har yanzu da yawa daga cikin mata waɗanda aka musu auren dole ba ta iya faɗa ne don ba su samu damar inda za su faɗa ba saboda suna gani tabu ne su faɗa amma wallahi in ta samu dama za ta gaya maka cewa wannan rashin son uban yana tasiri a kan ta to don Allah wanda ba ta son ɗan da ta haifa wani alheri za a samu a cikin ɗan shi ta manzon Allah din ya faɗa wallahi tallahi ka ɗauki manzon Allah da girma yace tazawwajul wa bint da ike fara الودود هي التي تعرف الودة وتود زوجها ita ce wadda ta san soyayya kuma take son mijinta hiya alhabibatu almahbubatu lada zawjiha ita ce wadda take so kuma mijinta yake son ta ita ce alwalud sannan alwalud wadda take iya haihuwa ya ake ganin mace take haihuwa idan ta taba aure dama kaga ta zuba in ba taba aure ba iyayenta suna da shi kannenta suna da shi Allah shi ga shi da kace jarabawa ake ne ka tsira mun da wani wannan ba cikin lokaci da tun da kai ka tsokano ne wani bawon Allah dan wata kabila a nan Najeriya suwa kabilar su sai ta jarraba saboda maganar alwalud din su a wurin yana da muhimmanci da sai an tabbatar za ta iya kawo a yi wallahi muna jami'a a cikin ɗakin mu ɗaya da shi yace mun kace ali da addu'a nace me faru yace ina neman yarinya amma wallahi wallahi an matsa mun an ce sai na gwada nace qalu inna lillahi ka gwada yace eh wallahi yace kuma wallahi an matsa ba za su yi auren ba sai an ga ta dauki ciki saboda a yarda ni ne lafiya ne ita ma lafiyayya ce kettin an tura to Allah ya sa shi ustazuna ita ba ustaziya ta ita ɗan islamiya ce shi ma haka daga kauye suka fito a kabilar su aka su suna cikin jahilci duk musulmai ne iyayen su amma wannan al'ada haka aka saba in dai dan fari ne to sai an gwada yace in ban mata ciki ba to za su ce ban da lafiya da haka ba za ba wanda zai bayyana ba su haifuwa suke so in ita bata dauki ciki ba za a ce to in canza wata wani ya haka yake kai wannan gwaji ya zata to ita wannan da yazo sai ya ce mata sai ya ce mata to kinga wannan al'ada kinga mu dai ba za mu yi ba ta ce wallahi ita ma ba ta uwar yarinyar ce ba ta riko ta da kanta ta kawo ta ta damba ta a hannun uwar yaron uwar yaron ta ce mata to wallahi wane yana da taurin kai na yi magana nan da shi ya ce wai haram wani haram kuma shi da haka aka kawo shi shi da kansa yake gamu ni ce ashe duwa ka kamana shi kenan sai ya haɗa baki da yarinyar aka zo aka kawo ta uwar da uwar yarinyar suka zauna suka kasa suka tsare suka ce kuri ba kofa shi kuma sai gama sai ci to ki alamar cewa ana shi kenan suka yi sai daga baya sai ya ce mata to kuma wallahi ba abin da suka yi yace da muka tashi da safe na ce mata bayan wata ɗaya in na koma zai koma makaranta saboda akan za a ɗaura aure in ya koma amma a ga ta ɗauki ciki sai ya ce mata to ki yi dabara da za ki nuna kamar ki ɗauki ciki shikenan kawai ta fara abin ta fara waye tana kwakwalo abu shikenan uwar ta zo ana ta murna ana ta murna za ta ce ko a ɗaura aure kafin ya dawo kare zai mana taurin kai za ka ɗaura aure ya koma a abu kaga irin wannan gwaji ko da yake dai malam ya kawo shi amma gaskiya babu shi a cikin addinin musulunci Allah kuma ya tsare mu da irin wannan haramun haka da wannan bayani ne nawa na zo karshen magana da zan cika da cewa waɗannan abubuwa guda biyar da addini da ɗabi'u da kuma zakati na ƙwaƙwalwa da kuma iya tarbiyya da kuma iya soyayya dukkan su in ka tara su za ka samar wa ƴaƴanka uwa ta gari kuma za ka yi ƙoƙarin tanadi wa al'umma ba gidanka kaɗai ba ta hanyar samar da ƴaƴa waɗanda ba a iya san'anta su ta hanyar uwaye al'ummu madrasatun idza a'adattaha a'adatta sha'ban tayyiban a'raka subhanaka allahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته